sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an waye gari lafiya. Sunana Aisha Mu'az tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan lokaci cikin shirin mu na safe yau Talata 25 ga watan Yuli ta shekara ta 2023. Kafin ku ji irin guzurin da muka nado muku a cikin shirin namu na yanzu. Ta farko ga kanin labarai.
To Aisha, Amurka ta sanya takunkumi akan wasu jami'an mali guda uku bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girki da kuma fadada ayyukan kungiyar mayakan Wagner ta Rasha a cikin kasar. Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki 100, kungiyoyin fafutuka sun yi kira ga kasar Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassautawa 'yan gudun hijirar Sudan din sharadar shiga kasar ta. A yayin ziyarar da zai kai Kenya da Somalia, wani babban jami'in baitul malin Amurka zai yi bayani akan yadda matakin fitowar Moscow daga yarjejeniyar fadda hatsi ta tekun Bahar Aswad zai yi tasiri kan kasashen Afirka.
To kanin labaran kenan aka saurara. Idan muka tsanduma cikin shirin kuma za a ji irin halin da ma'aikatan da suka kammala aikin gwamnati suke ciki a sakamakon.
Ina da shekara 8 na ritaya, Allah sai ne babani hakina ba. Akwai wa'inda suka yi shekara 13, 14 haka yake wallahi na ga maka ba su hakki kuma.
A kasance tare da mu domin jin ƙarin bayani a cikin shirin. Bayan yin nazari akan irin muhimmanci da alfanun da ke tattare da ilmantar da al'umma musamman ma a ƙauyuka, hukumomi a Niger sun yi wata hoɓɓasa wajen inganta ilimin yara a karkara.
Mun zo don mu ga ne za a yi a samu strategikin yara su tafi lakwal su yi lakwal da kyau. Mu ga wasu irin lakwal ne ya kamata a yi, ikwakin da za a yi a za a yi su yi aiki.
Sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya. Amma sai bayan Maryam ta karanto mana kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Amurka ta sanya takunkumi kan wasu jami'an mali uku ciki har da ministan tsaron kasar bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girki da kuma fadada ayyukan kungiyar mayakan Wagner ta Rasha a cikin kasar. Baitul Malin Amurka ya ce ya sanya takunkumi kan ministan tsaron kasar Mali Sadio Kamara, wanda ya ce ya yi tafiye-tafiye da yawa zuwa Rasha a shekarar 2021 domin taimakawa cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar Wagner da gwamnatin rikon Mali akan tura sojojin hayar zuwa kasar da ke yammacin Afirka. Haka kuma shi ma babban hafsan sojan saman kasar Mali Alu Boy Diara da mataimakin hafsan sojan saman kasar Adama Bagakuyo an sanya musu takunkuman kamar yadda ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin. Kasashen Rasha da Mali dai sun ce mayakan na Rasha da ke ƙasar ta Afirka ba sojojin haya ba ne, amma masu ba da horo ne don taimakawa sojojin ƙasar a yakin da suke yi da mayaka masu zafin kishin addinin Islama tsawon shekaru 10. Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki 100, kungiyoyin fafutuka sun yi kira ga kasar Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassautawa 'yan gudun hijira sharadin shiga kasar ta. Suna mai cewa 'yan Sudan da suka rasa matsugunan suna cikin halin kaka na kayi. A halin da ake ciki, asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya na UNICEF ya ce ya samu sahihan rahotanni da suka nuna cewa an kashe akalla kananan yara 'yan Sudan 435, wasu akalla 2025 kuma suka jakkata a cikin kwanaki 100 da suka wuce, abinda ke nufin kusan cikin sa'a guda ake kashe fiye da yaro daya ko a jakkata su. Tun daga ranar 15 ga watan Afrilu sojojin Sudan da dakaran RSF ke gwabza fada, lamarin da ya janyo rikicin jin kai a cikin Sudan da makwabtan kasashe. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce a shirye take ta sake kiran zaman tattaunawa a birnin Jidda na kasar Saudiya don kawo ƙarshen fadan, amma sai idan bangarorin da ke fadan sun nuna aniyar su ta kiyaye yarjejeniyar da aka cimma a Jidda a ranar 11 ga watan Mayu game da kare farar hular Sudan da kuma cimma tsagaita wuta daga baya.
Nan da dan wani lokaci Maryam za ta sake karanto mana sauran labaran. Kafin nan dai ga rahotonmu na farko wanda zai dula mu kasar Niger. inda ma'aikatar da ke kula da al'amuran harkokin ilimin kasar ta kammala wani taron da ta kira da zimmar samar da mafita kan matsalar ilimi musamman a yankunan karkara wanda galibi ake barin su a baya bisa wasu dalilai daga Niger ga Hamid Mahmud da ci gaban rahoton
Karancin kwararrun malamai da rashin ingantattun dakunan karatu a karkara da nisan makarantu a galibi yankunan karkara na daga cikin matsalolin da aka yi nazari akan su a yayin babban taron bunƙasa ilimi domin samun mafita fannin ilimi na kan gaba a jerin ayyukan da shugaban kasar Niger Bazoum Mohamed yayi alƙawarin baiwa fifiko a tsawon adun mulkin sa domin a cewar sa duk wani ci gaba ba zai samu ba sai da ilimi to sai dai rashin bawa yaran karkara ilimi na yi wa kudirin shugaban tarnaki mafari kenan da hukumomin Niger gudanar da babban taro kan bunƙasa ilimi yankunan karkara na Tatu Ibrahim ministan ilimi na kasar Niger
wannan furanfin mun zo dan mu ga kakane za a yi a kasa kamar tamu wanda take da miliyan 1,267 kilometer kare ya kamata a samu strategy kin da ya kamata a yi yaran da ya kamata su tafi lakwal a wannan jihar su tafi lakwal sai lakwal da kyau a wannan forum kin muga wasu irin lakwal ne ya kamata a yi eh kwarkin da za a yi kaka za a yi su yi aiki
taron kuma ya mayar da hankali ne kan samar da hayoyin tallafawa ilmantar da kananan yaran karkara Muhammad Anako shine shugaban majalisar jiha ta Agadez
nous avons compris depuis qu'on a cessé
yace za mu mayar da hankali ne wajen neman hayoyin bunƙasa ilimin yara mun lura da irin rukun sakainar kashin da muka mai ilimi a yankunan karkara shine babbar matsalar da ke hana mu ci gaba saboda haka muke son samun mafita ko mafitar ita ce samar da ingantaccen tsarin da zai kula da harkar ilimi musamman ma a yankunan karkara
metal l'accessible les écoles nomades
kuma bayan ilimin yaran karkara wata matsala ce da ke hana ruwa gudu a kokarin ilmantar da al'ummar kasar saboda haka masana irin su Alhaji Labo ke ganin wannan taron wata hayya ce ta bunƙasa ilimi a Niger
forum wannan zai bunƙasa ilimi insha Allah za a samu duka matsaloli na bada ilimi daga cikin kashi 100 kashi 80 kinan ko 110 za su samu su warware kuma mai murna da shi insha Allah kuma ilimi zai ci gaba na cikin daji za su waye ma mutane menene ilimi menene daukar shi menene bada shi menene muhimmanci shi sosai yana da ma'ana yana da tasiri
taron da aka shafi kwa kibi ana gudanar da shi kungiyoyin adashi na kasa da kasa da masu hannu da shuni da masana inda suka bayar da shawarwari kan yadda za a inganta ilimi a yankunan karkara Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger
to gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Maryam da karshen labaran duniya
ziyarar da zai kai Kenya da Somalia wani babban jami'in baitul malal Amurka zai yi bayani akan yadda matakin ficewar Moscow daga yarjejeniyar fadda hatsi daga tekun Bahar Aswad zai yi tasiri kan kasashen Afirka karaman sakataren baitul malal Amurka mai kula da fannin ayyukan ta'addanci da kuɗi Brian Nelson zai je Afirka a wannan makon kuma zai bayyana cewa Rasha ta yi watsi da yarjejeniyar hatsin duk da kokarin da Amurka ke yi na ganin an fitar da hatsi da takin Rasha zuwa ƙetare a cewar mai magana da yawun baitul malal ziyarar Nelson na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke shirin karbar bakuncin shugabannin Afirka a St Petersburg a ranakun Alhamis da Juma'a don yi masa alƙawarin ba su hatsi kyauta don maye gurbin na Ukraine Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Rasha da ta farfado da yarjejeniyar hatsin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka aka cimma wadda ta ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na Ukraine. A jiya Litinin kasar China ta tabbatar da cewa tana aiwatar da takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya wa Koriya ta Arewa yadda ya kamata a yayin da take mayar da martani akan wata wasiƙa da kungiyar manyan kasashen duniya bakwai ta G7 da kungiyar tarayyar Turai da sauran wasu suka rubuta suna neman Beijing ta daina barin Pyongyang na kaucewa takunkumin ta hanyar amfani da yankin tekun China Wasiƙar da aka tura ranar Juma'a ta nuna damuwa game da ci gaba da kasancewa jiragen dakon mai da yawa da ke amfani da yankin tekun China a Sansha Bay a matsayin mafaka da yin hada-hadar kasuwancin albarkatun mai na Koriya ta Arewa da aka sanya wa takunkumi. Kasashen G7 da suka hada da Amurka, Canada, Faransa, Jamus, Italia, Japan, Britania, game da Australia, New Zealand, Korea ta Kudu da kuma EU su ne suka rattaba hannu akan takardar kuma wasiƙar na zuwa ne gabanin ziyarar wata tawagar manyan jami'an China da za su kai Korea ta Arewa a wannan makon.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga Nijar kuma zamu leka makwabciyar ta Najeriya a can jihar Adamawa da ke yankin Arewa maso gabashin kasar inda tsofaffin ma'aikatan gwamnatin da suka kammala bautawa jihar suke korafi da rashin basu haƙoƙin su duk da irin gudunmawar da suka bayar ga gwamnatin a jihar a baya musamman ma idan aka yi la'akari da yanayin tsadar rayuwar da talakan Najeriya yake fama da ita tun bayan cire tallafin man fetur. Ga Lado Salisu Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tsofaffin ma'aikatan jiha da na kananan hukumi 21 a jihar Adamawa dai sun koka ne sakamakon matsalolin rayuwa da suke ciki kun yadda al'amarin kan jefa su cikin halin haƙulaƙi. Comrade Babangida Isa tsohon ma'aikaci ne a karamar hukumar Dole ta Arewa wadda na tattauna da shi, shi kuwa ya mana ƙarin bayani akan halin da suke ciki a halin yanzu.
A gaskiya lokacin da aka zo aka biya na baya-bayan nan daga 1996 zuwa 2009 shine aka biya.
Shine aka biya kuma nan
miliyan 500 aka bayar shi din ma ba kowa ya samu duka ba. Wannan sai ba yana da ba mu tsoro mu da muka shiga da mu wuce shekara 3 4 5 ba sannan ga iyayen mu su ga nasu yadda ya kasance ina son baka wani mamaki a pension akwai wanda abin nan balance nashi ya saura don biyan wulakancin ina son ga maka balance nashi ya saura 1000 a cikin 1996 2009 tun yana nan daga Gombe ne ko da Bahon fi sabilillah ka gaya
shi ma nashi bangaren Comrade Ayubu Babagire na daya daga cikin tsoffin ma'aikata na jihar Adamawa wanda yace yanzu haka dai suna cikin firgici tare da rudani domin suna fama da mawuyacin rayuwa.
Yanzu kaga mun da muka rita daga baya ba make ne yanzu haka yau ina da shekara 8 na rita Allah sai ne babani hakkina ba akwai waɗanda suka yi shekara 13 14 haka yake wallahi na ga maka ba ba su hakkin su ba
to sai na hakkin ya makale
a wajen gwamnati mallan Allah sai ne
to haƙoƙin ma'aikatan pension haƙoƙin suna nan akwai pension karan kansa akwai gratuity wanne ne kuke magana akai ko duka
muna maganan gratuity kamar yadda aka faɗa a slogan namu sweet after labor to kaji dadi bayan ka gama aiki to amma mu bayan mun gama aikin ba dadi ne muke ji ba
to suma ana su bangaren kungiyar tsoffin ma'aikata a Najeriya reshen jihar Adamawa ta bakin shugabanta Comrade Muhammad Sali yayi bayani filla-filla akan halin da suke ciki da kuma yadda dukan kasa ta tanada daga bisani kuwa yayi kira ga gwamnatin jihar domin su kawo musu dauki kamar yadda ta yi a baya
masalan tun da an ce maka shekaru 10 ba yau ba gwamnati kuma ta tafiya take ba dole sai in kai ne gwamna yau ka ce sai kai ka samu abu kai wani kuma ya samu
ya karasa
annan ni an bar abun ya dandare ba ran ya dade yanzu ya zama babban kaya wanda a ce yau a dauka shekaru 13 a ce zaka biya gratuity na ba karamin aiki bane ba za a ce miliyan biliyoyin nairobi ne na to sai ya kamata mu kirma gwamnati ya duba wannan don doka ta ce duk lokacin da an kara ma ma'aikata albashi a kara kudin pension kuma kuma har in ya kai shekaru 5 sai a kara to yau shekaru nawa ba a kara ba
da shike kasa da makwanni biyu da suka gabata gwamnatin jihar Adamawa ta rushe shugabancin hukumar ma'aikatar kula da yan pensho a jihar lamarin da ya sanya na tuntubi sakataren gwamnatin jihar Adamawa Awal Bamanga Tukur da na yake masa sakon kata kwana akan wannan mutu daga bisani ya yi komin cewar bari ya bincike yadda lamarin ya gudana mako guda da nake hada wannan rahoton har zuwa yanzu bai amsa mini akan wannan batu ba na sake buga masa waya bai dauka ba na kuwa sake aike masa sakon tunatarwa na karta kwana shiru kake ji a yanzu haka dai tsoffin ma'aikatan kananan hukumomi da na jiha a jihar Adamawa wadda suka shafe sama da shekaru 13 wani kuma 14 ba tare da gwamnatin jihar ta biya su wasu daga cikin haƙoƙinsu na gratuity ba wasu daga cikin tsoffin ma'aikatar kuwa suna nan suna karɓar albashin pension na wata-wata akan mataki kuɗi na naira 4000 wasu kuwa sun mamace har lahira ba tare da sun yi nasarar amsar gratuity nasu ba. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Gaida Lado Salisu Garba. To kada amanta shirin safe ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita ta 102.5 zangon FM. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:15
na dare kai shirin mu na gaba
saka mai wuya
ni na ga ganduje ni ga ganduje na sai kwari ina ci a rusa wannan gidan idan mutum ya tafi ma a rushe wannan bace
basu ma tsaya sun zauna a gwamnatin sun bincika sun kirawo mutanen sun kirawo partners din sun ci ku ina takaddun ku ya akai kuka mallaki wannan guri ina kaza ina kaza kawai abin da fa suka yi shine daga hawan spa daukar bulldozer suka yi fa kawai suka kama rushewa kuma ina tabbatar maka sai sun biya duk wannan asarar da suka janyo wa kanawa
akan garin musulunci 99.9% ka bo filin libre mun ka fita kamar shi kowani ko da kake cewa zalaci idi a sai zaka ta akwai zalaci da gidan su hafu amma wannan gudan azu a diba da sankai a bayar sanin mu bar wannan abu ba wallahi ba zan yi wannan ba sai mun dawowa da masallacin idi darajar sa
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin mutanen da aka rusawa dukiyoyinsu da gidajensu da shagunansu da ma'aikatunsu a Kano za a biya su diya ko kuma me makoman su sanan daga cikin gwamnatin Kano da aka yi baya-bayan nan wanne ne yake da kujera a cikin wani babban kamfani da ke samun kungiloli da filaye daga hannun gwamnatin Kano din gidajen da abba gida-gida da kwankwaso suke ciki a yanzu na waye duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu taba a cikin shirin yau na tsaka mai wuya amma kafin mu nisa bari mu ji abin da wasu kana ke faɗa game da rushe-rushen da aka yi a Kano da ya janyo asara wajen wasu
ai wannan mataki da gwamnati ta dauka na rusau din nan mu abu dai yake mana saboda dalilan da suka janyo waɗanda aka bawa filayen da an ba su ne ba bisa ka'ida ba kuma su kansu waɗanda suka karbi filayen sun kansu sun san cewa sun si san zuciya ne domin guraren mutane ne na al'umma aka karba sannan kuma aka ba su su kuma suka sa kuɗaɗen suka siya
to a matsayina ni na dan Kano a gaskiya bana goyen bayan wannan abu da yake faruwa saboda mutane sun riga sun sa kuɗaɗen su miliyoyi sun zo sun yi gini ana samun shago idan ka je zaka samu yara sama da guda biyar a ƙasan ne gida tanan suke samu suke ci suke sha suke rufawa kansu asiri har ma su taimaki iyayensu da wannan abu amma an zo an rushe musu gurare to ta yaya yaya mutane ba za a zo a kuka ba yanzu ba dole zaman gida ya dawo ba sace-sace su dawo fashi ya dawo kwace ya dawo to ba mu dai ba abin da zamu ce sai dai mu ce wannan abu da aka yi mana akwai Allah Allah yana gani
madalla to muna sake tarbinku ga wannan muhawara da wakilin mu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya shirya mana tsakanin Umar Haruna Doguwa shugaban jam'iyyar NPP na Kano da kuma Ibrahim Zakari Salina babban magatakarda ko sakataren na jam'iyyar Adawa ta APC akan dawo din game da abubuwan da suka faru tun bayan da abba gida-gida wato abba Kabir Yusuf ya dare kan kujerar gwamna a nan jihar Kano din malamai bismillah
ina makomar mutanen Kano da mutanen da suka zo suka yi investment suka saka jari a Kano duk da kun ce ga matsalar da ta sa ku kan rusa musu fadarori menene makomar su abun ku
idan mutum ya da legal abuwa we look at it legal abuwa amma idan mutum bai da legal abuwa kamar da kake ga wakan akwai ka'ida na ya ake ba da fidi akan dole shi gwamnatin ya tattara komai shi ne commercial land shi ne commercial komai da komai ko shi bane shi ko hilal shi ko idan
shi kenan idan sai sai ku da ma honorable da kuka yi wannan tsage-tsage da kuka yi dama ba ku bawa kowa takarda ba a matsayin ku na gwamnati
ya wato wannan abun ka gane ko wato ya kamata ya gane cewa idan mafadin magana wawa ne majinta ba wawa bane ba yanda za a yi haka kawai ko private company su zo a zo a zauna ai ka'idoji da su kamar yanzu na daula ka gane ko a zauna da gwamnati da lauyoyin waɗannan private companies din a zo a yarjejeniya a zo a gina abubuwa ai wannan ya nuna cewa kuke nan gobe ba wanda zai zo yin investing a Kano domin ya san wata gwamnatin ta zo ita ma in dai ba ta tsaya ta yi hankali ba ita ma zuwa za ta kawai ta sa bulldozer kawai ta rushe saboda ba ita ce ta
to gashi suna cewa din mai takarda sahihiya ya
kai
ba gaskiya ba ba su ma sani ba
sun
tsaya ma sun bincika ne tukunna kamar yanzu misali yanzu maganar daula da ake yi ko yanzu haka kawai babu takarda babu komai kawai ko company
da
haka kawai ko
takarda
yanzu ya kama
da takarda
to inda takarda
Barga da
inda kazo ne magana kai da magana bar kaida bulun bukar kaida
ai akwai takarda
kaida
akwai kaidoji
da ta bada kwangila ko ta samu benefit
kuma ko wanne ne ma
ya markalin
ya markalin
ya markalin
ko wayennan
kaidoji
ya duba ta kasin kun gani
ka
amma kai
ka ga mutum bakin da mutan galdan galdan abinda ke zaga maka shine idan ka zaga da fili kana gauna kana gauna ai akwai kaidoji ya cancanta mutumin da yake chief executive na state ya zauna a gurin wani kamfani bayan daurin tsawa mun san kamfanin da aka baka dola mun san shi mun san ko sai da sattin
so ai ko su
mun da daga dinmu mun san alakar daga lujo ta jini mun san ta
ko ma menene
mun san su
abin da ake so a nuna
maka bari mu faɗa
abin da ake so a nuna
maka ka san faɗa mun san waye ne kamfanin mun yi bincike mun gane mun san waye ne
ba ku bincike ba
san director burge san ne kamfanin
waye ne kamfanin
lamashin
Lamashi
MD Dumnibda Sarki Gonduje the same company ya kwanta Lamashi
amma
the same company ya gaba aka ba filin Shawuci the same company ya gaba
eh amma a
hukumar
hukumance idan ya ambi kaida me ne shi ne
ai the first Abdullahi shine din mutumin da aka ba executive position a state the first kaida ta kore kwallon shine resign daga duwar company ke cikin
to me yasa kusin da kun gano wannan takardu tunda kun gano wannan takardu wai me yasa kuke tsare tsarin shi wanda kuke zargi Abdullahi Umar Ganduje ku kun tashi masatin da misali to me
I don't have the
problem ina zuwa
me ke shi da
kanka masana shari'a suke cewa ba ku biya compensation ba
me ke shi da kanka
kuma ku je ku hukunta wanda yayi amma ina makomar mutanen da suka
saka wannan kamfanin da yayi wannan ai illegal
a san kana magana legality kuna
illegality ko ai ka
faɗa kamar
da act ba gaji
kamar
ka ce land act
mata idan Allah ba wannan da shi dake
Allah do Allah ce land act ta ba gwamna power nan confiscating koi overriding koi revoking the land
amma ta siga
a siga da tabi
amma wace siga
da bunyi miki
ka tsaya
a
magana
a gidan zaran yango akwai gurin gwamnati akwai fili na mutane a kiba
kamar na gidan Amina Bisram kamar gidan Alfa gida gida na Dawaki Road
ko ina ka faɗa amma sai wannan akwai jaji jaji daga ku da ka
fara wannan gidan Abba
sai shi ne
ya sani
na gado shi ne wannan sani
aka kafa hususan dan su dinga kula da irin waɗannan abubuwa
to ai wato Mahmud basu ma tsaya sun zauna a gwamnatin sun bincika sun kirawo mutanen sun kirawo partners din sun ce ku ina takardunku ya akai kuka mallaki wannan guri ta yaya kuka mallaka ina kaza kawai abin da fa suka yi shine daga hawan su fa dauka bulldozer suka yi fa kawai suka kama rushewa don haka ai ba a ma zo wannan ba amma ina so in tabbatar maka da cewa dole sai an bi gaskiya sai an bi kaida kuma ina tabbatar maka sai sun biya duk wannan asarar da suka janyo wa kanawa
horrible Haruna Dogo
ai wannan dole ku shafa da dole ma ku shafa ku misali ba shi ba ba mu dole
fanyar
gwani dole wannan barazanar
kaga mishi gaba bari mishi gaba zan maka tambaya da Allah kafin Abba Kabir Yusuf ya zo da wannan salo na rushe-rushe an koka da rushe-rushen da RFA a Kaduna menene zaka iya cewa alaka ko bambanci rushe-rushen da kuke da
yanzu aka yi da Kaduna mutanen Kaduna gari kamar su mura su ku fake shi da aka yi kuma wannan rushe-rushen ma da ake yi ya zalunta misali shi yana cewa ba ai bincike ba kira ba
ni to na ko
bincike aka ji mana da Allah
ta ke to sai ko
ya da Allah ka ji
a sati
da Allah
mutanen Kano wannan
ya ga ji ni na ga Ganduje ni Ganduje a Shankwari yana ci a rusa wannan gidan idan mutum ya taso shi ma a rushe shi wannan bace gamna je
yana kuma kai haka
yace aka
yi samu ko kai haka shi sa ko haka ina zuwa wannan rubu
sai kaga
ai kaga baka ma da kwantar ba menene bambancin naku
namu reclamation ne namu ka da reclamation ko idan ka je kan teku idan ana so a zo da kasa kuma ana dauko injini dawo da ina shi zo shi ana shi da wannan abu reclamation muke batun yi akan garin musulunci 99.9% kabo filin din da muka fita kamar shi biyar kowanne ko da kake cewa zalafi idi a zai zaka ta akwai zalafi da gidan su 50 amma wannan gurin azu a diba da sankai a bayar sanin bara wannan abun ba wallahi ba zan yi ba sai mun dawowa da masallacin idi daraja sa duk wata makaranta da aka diba dan mugunta aka sayarwa da wadansu dan san rai duk da cewa population din Kano yana tashin goren zabi yanzu ya
ga kamar kana cewa ba ku gama ba za ku ci gaba kenan
nan rayuwar ku kware ku
amma
ai wallahi
ana kokawa da yadda
wallahi this school wallahi this school inda aka
tafi mana ba za ku ji kira
da
ai to ina son ka fitar maka ga kaida ga kaida ana ji ko kaida in dai kai hakuri za ka yi abu wanda ba na arziki
ana son
ka tabbatar maka wallahi ba na arziki
ka ce climate
defeat kaida a cikin zuluci
ko kada kai
idan kai alƙawari cewa za ka yi sabo to ga kaida
a cikin wannan sabo bane
ai wannan ai sabo
shi ga yanzu kai
a sabo kado ma kuwa yanzu kai yanzu mutane
Ibrahim
kun gane mutane kasuwanci kun kai da mutane
Ibrahim
kun sa mutane su zama barayi
Ibrahim
a'a kani Allah
da Allah
ya kamata ku yi
sai
ku ga yawo mutane
shekara
ga abinda za ku yi ga abinda za ku yi
za ga abinda
yawo yanan mutane
shekara nan
zan ku yi a bayan kun ga kun kare
mutane shekara nan ana yin kasuwanci
da wannan mutane
shekara nan ana yin kasuwanci you root for 8 years
ina zuwa
and the people of Kano rejected ai sun ce wannan
ai ku jara ai ku jara ai
ku jara
sai ku jara wallahi a yau da zabe ko ga ku sha mamaki
bari magana
bari ne bari bin qur'an da kuka samu
bari ne magana
bari da ta gaskiya
ko da kai da mu ci abin kenan
bari ne ne ce
da kai da mu ci abin kenan ai zabe ka kula da kai ai zabe ka ci da yin sura 19
a gaishe ku malamai to muna da sauran yar wannan muhawara da ta rage da muke so mu kammala da ita a rana wacce don Allah ya kai mu daga ciki zamu ji cin tsakanin kwankwaso da abba wa yake bada umarnin rushe-rushen da aka yi a kana yanzu a madadin su bakin namu Alhaji Umar Haruna Doguwa da Alhaji Ibrahim Zakari Sarina da kuma musamman shi wakilin namu Mahmudu Ibrahim Kwari Ali Mustafa Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington huta lafiya
madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto wannan ne kuma ya kai muka shirin mu na karshe wato labarai a takaice Amurka ta sanya takunkumi akan wasu jami'an mali guda uku ciki har da ministan tsaron kasar bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girki da kuma fadada ayyukan kungiyar mayakan Wagner ta Rasha a cikin kasar Baitul Malal Amurka ya ce ya sanya takunkumi akan ministan tsaron kasar Mali Sadio Kamara wanda ya ce ya yi tafiye-tafiye da yawa zuwa Rasha a shekarar 2021 domin taimakawa cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar Wagner da gwamnatin rukun Mali akan tura sojojin hayar zuwa kasar da ke yammacin Afirka Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki 100, kungiyoyin fafutuka sun yi kira ga kasar Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassautawa ƴan gudun hijira sharɗin shiga kasar ta. Suna mai cewa ƴan Sudan da suka rasa matsugunan su na cikin halin kaka na kayi. A halin da ake ciki, asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF ya ce ya samu sahihan rahotanni da suka nuna cewa an kashe akalla yara ƙanana ƴan Sudan 435 wasu akalla 2025 kuma suka jakkata a cikin kwanaki 100 da suka wuce abinda ke nufin kusan cikin sa'a guda ake kashe fiye da yaro ɗaya ko a jakkata wasu A yayin ziyarar da zai kai Kenya da Somalia, wani babban jami'in Baitul Malal Amurka zai yi bayani akan yadda matakin ficewar Moscow daga yarjejeniyar fidda hatsi daga tekun Bahar Aswad zai yi tasiri kan kasashen Afirka. Karaman sakataren Baitul Malal Amurka mai kula da fannin ayyukan ta'addanci da kuɗi Brian Nelson zai je Afirka a wannan makon kuma zai bayyana cewa Rasha ce ta yi watsi da yarjejeniyar hatsin. Masu sauraro da wannan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana a sake jinmu da shirin mu na hatsi. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta yi gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawe sai injiniyan mu na wannan lokaci Jonah Cummings ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.